Sannan Maryam Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan amana lafiya. Har yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Zara Ufage da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin na wannan lokaci na daren Litinin 31 ga watan Yuli shekara ta 2023. A bangaren rahotanni za a ji yadda masana da masu sharhi ke tufa albarkacin bakinsu game da halin kasar da Niger za ta shiga ko kuma jama'ar da za ta shiga sakamakon takunkumin da kungiyar ECOWAS ta dauka akan kasar ta Niger. Sakamakon kifar da gwamnatin kasar ta wato gwamnatin Muhammad Bazoum da sojoji suka yi a kasar. A can Najeriya kuwa shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu ne ya yi jawabi ga al'ummar kasa a yau. Domin jin abin da ya faɗa a cikin jawabin nasa sai a kasance tare da mu a cikin shirin. Kamar kowane daren Litinin yau ma sanin mallam fashina nan tafi da rahoto na musamman. Muna kuma tafi da labarin wasa ne tare da Murtala Saninna. To amma duk kafin nan ga Zara Ufage da labarin duniya.
To jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci. Rundunar sojin Niger da ta kwace mulki a makon da ya gabata tare da hambarar da zababban shugaban kasar Muhammad Bazoum ta zargi gwamnatin hambararren shugaban kasar da bayo Faransa izinin kai hari akan fadar shugaban kasar domin kokarin kubutar da Bazoum. Rundunar sojin da ta tsare Bazoum a fadar shugaban kasar tun daga ranar Laraba a baya ta yi gargadi kan yunkurin fitar da shi da kasashen waje ke yi, inda ta ce hakan zai haifar da hatsaniya. Kalaman na sojojin sun fito ne daga bakin kanar Ahmadu Abdurrahmani, daya daga cikin waɗanda suka yi yunkurin juyin mulki a gidan talabijin na kasar a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Kanar Abdurrahmani ya kara da cewa ministan harkokin wajen Niger Husumi Masadu ne ya sanya hannu a matsayinsa na prime minister, sai dai yunkurin jin ta bakin Masadu ya ci tura. Faransa ta yi Allah wadai da juyin mulki tare da yin kira da amaido da Bazoum akan mulki, amma bata sanar da wani shiri na tsoma baki ta hanyar soji ba. Juyin mulkin da aka yi a Niger ya biyo bayan mamayar da sojoji suka yi a makwabtanta, waɗanda suka hada da Mali da Burkina Faso a cikin shekaru biyu da suka gabata, waɗanda suka biyo bayan nuna kyama ga Faransa. Kasar Faransa dai na da sojoji a yankin na tsawon shekaru goma waɗanda suke taimakawa wajen yaƙi da 'yan ta'adda. Sai dai wasu mazauna yankin sun ce suna son kasar ta Faransa ta daina tsoma baki a harkokinsu. A jiya Lahadi, Papa Roma Francis ya yi kira ga Rasha da ta maido da yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kulla akan fitar da hatsin Ukraine daga tashar ruwan tekun Bahar al-Aswad, yarjejeniyar da ta kare a ranar 17 ga watan Yuli da yake jawabi a dandalin St. Peter's. Papa Roma ya buƙaci mabiya addinin Krista da su ci gaba da yin addu'o'i ga waɗanda suka mutu a Ukraine, inda yaƙi ya lalata komai har ma da yarjejeniyar fitar da hatsi. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jiya Lahadi cewa yana sa ran Rasha za ta sake kai hare-hare kan tashar wutar lantarkin Ukraine a lokacin hunturu mai zuwa. Ya kuma yi alƙawarin ɗaukan mataki duk mai yiwuwa don kare tashar wutar lantarkin ƙasarsa. A yau Litinin, jami'an Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami guda biyu na Rasha sun kai hari a birnin Kiribire da ke kudancin Ukraine, inda suka kashe akalla mutane biyu, yayin da wasu kuma suka makale a ƙarƙashin baraguzan gine-gine. Ministan harkokin cikin gida Ihor Kalamenko ya ce makaman ya afkawa wani gini ne da wani ginin jami'a. Birnin na Kiribire shine mahaifar shugaban Ukraine Vladimir Zelensky, wanda ya yada bidiyon gine-ginen da suka lalace da kuma ayyana ceto a shafukan sada zumunta. Hukumomi a Pakistan sun ce akalla mutane 45 ne suka mutu, wasu kuma fiye da 130 suka jikkata sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani gangamin siyasa a lardin Kibar Patuka dake arewa maso yammacin Pakistan a jiya Lahadi. Mutane da dama ne waɗanda suka jikkata, waɗanda kuma suka isa wani asibiti a garin Bajor. Wasu kuma aka kai su a cikin motocin daukar marasa lafiya zuwa kofar shiga asibitin. Da farko, 'yan sanda sun ce babu wani tabbaci game da musabbabin fashewar da ta faru a wajen taron wanda jam'iyyar Jami'at Ulama Islamul Fazl masu ra'ayin riƙau a tsohuwar yankin kabilar Bajor. Amma daga baya shugaban 'yan sanda ya tabbatar da harin kunar bakin wake ne. Pakistan dai na fuskantar sake bulla hare-hare daga masu ikrarin kishin Islama tun a shekarar da ta gabata, lokacin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsakanin Tehrik-e-Taliban Pakistan da Islamabad ta watse.
Zarau fage aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu, inda masu fafutuka da masu sharhi ke tofa albarkacin bakinsu kan makomar talakawan Niger sakamakon tsauraran matakan da kungiyar ECOWAS ta dauka akan sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum. Wakilin sashen Hausa na Murya Amurka Sulaiman Mani Burma ya tattauna da Alhaji Salisu Ahmadu na kungiyar RNDD kamar yadda za ku ji.
Abin ya riga ya wakana, me ya kamata mu diba ayo a gabanmu? Ita sai da yawo idan ta ce za ta diba ta yi ake da zuciya ko da ƙarhi ko da wani abin da ranta manhwata, a'a ba zai ji ba. Shin yau abin ya riga ya wakana, sojina me ya kamata a yi? Tun da an aiko mai saƙo ya zo ya isar da saƙon, to kiran da ya yi a bari tukun, ana cikin tantanawa, ana neman gyaran abin, to kuma shi wannan abin ko kwana uku ba a yi ba da shi, buku neme su ba ko tuntuɓe su ba ko kashi bakinsu kanan har suka ce muku sun ki da amunuwar da kuka kawo musu, in a lokacin nan in akwai sanction ma har in akwai tawa ana iya cewa za a sa sanction. In aka sa sanction kin tsohon shugabannin ne za su ciwo ko kuma sabon shugaban wanda suka hau? Kenan in kai lissahi talakawa ne za a sa cikin mugun matsayi, ƙasashenmu ne za a ƙara gurguntawa? In kai lissahi tun da muka taso mu mun san akwai babban hulɗa tsakanin Nijar da Nijar, kuma a Nijar Allah ya kawo wanda ya zama tuna da yawan iyaka ya kawo da kilomita wajen 1500. Al'umma ɗaya ce, kurin wannan ɗan tangaran ne aka sa tsakanin mu, aka ce can Nijar nan Nijar.
Ya za a iya kwatanta girman hada-hadar da ke wakana tsakanin ƙasashen nan biyu, musamman da garuruwan da ke kan iyakokinsu?
In kai lissahi hawan Buhari na Wari akwai lokacin da ya rike iyaka, a lokacin nan nace ma dan sa su ce sarihi hanyi batta ruhuwa dan saboda hulɗar mai ƙarfi tsakaninmu, kuma ake shiga da manyan motoci Land Cruiser, ake loda kaya ana shigowa da su tsakanin wannan iyakan namu akan wanda ake tare. In kin an kai sai shi Nijira in ta ce tarihi iyakar ta batta iya tsakata da Nijar. Nijar in ta ce tarihi iyakar ta batta iya iyakar da Nijeriya, tunda ba karaman hulɗa ke da kai ba. Ku da ta ya riga ya hukana, me ya kamata a yi? Sai a nami gyaran abin a sassabta, a gyara daga ko ina. Shin wannan yanzu menene kuke so, wani shekara nan da ku za ku yi, ko kuma a tsarin da kuke so ya ne ku za ku yi so za a tafiyar da transition kin? Duk wani ya san tana da su a cikin ruwan sanyi.
Kana nufin kamar shikenan waɗannan sojoji ba su dama su ci gaba da gudanar da al'amuran mulki?
Maji hankalinmu, duk inda ka yi sarkin kudita a cikin ƙasashenmu, ina inda ka ga an muduna hanɓararren ƙasa, neman maida tsohon shugaban ƙasa a bisa kujerar shi a lokacin nan za a je a yi kashe mutane wanda su fice ba, nemo cewar ka shi an mayar shi da ƙarhi. Yo, in kana so ka mayar shi da ƙarhi ka kashe talakawan Nijar, sai sake saji? Ba magana su sun riga sun shiga cikin can, kuma Allah ya kaɗai ya san makaman da ke da kwai. In aka halaba makaman waye za a kashe? Ita horon shi wanda kake gani ba da su shi ne za ta aiki ba, misali za ta koma kawai tana harbowa.
ta aikowa wa ƴan ƙasar Niger in aka aiko shi ina zai wada cikin ƙasar Niger a kashewa ƴan Niger
to madalla a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma sai Najeriya inda yammacin yau dinnan ne shugaban Najeriya Bola Tinubu yayi jawabi na musamman ga ƴan ƙasar kan manufofin sa da tsare-tsaren da zai aiwatar ga al'ummar ƙasar bisa la'akari da wahalhalun da janye tallafin mai ya haifar a ƙasar wakilin Umar Faruk Musa ya saurari jawabin shugaban ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Abuja
a jawabin sa shugaba Bola Ahmed Tinubu yayi nazari mai zurfin gaske wurin nuna cewa Najeriya ta kubuta daga kangin waɗansu mayaudara 'yan damfara masu amfani da fannoni daban-daban na tattalin arzikin ƙasa wurin cika aljihunsu da kuma biyan bukatar kansu yana mai cewa akwai dubban miliyoyin naira da aka yi hasara akan maganar tallafin man fetur da kuma canjin kuɗaɗe na ƙasashen waje yana mai nuna cewa waɗannan dabarun da waɗansu 'yan tsiraru suka yi amfani da su don azurta kansu ya kawo Najeriya tarnaƙi akan ci gabanta da kuma cin moriya ta demokradiyya don haka ya ce tun da ya shigo mulkin ƙasar Najeriya ya dukufa ne wurin ɗaukar matakan gyara tattalin arziki da yaƙi da ta'anakin cin hanci rashawa da kuma ɓatanci ko amfani da tsare-tsare na gwamnati wurin azurta waɗansu 'yan tsiraru a halin da ake ciki shugaba Bola Ahmed Tinubu ya fito fili ya ce zai yi wa 'yan ƙasa jawabi ne mai sauƙi da fahimta domin a ba shi haɗin kai kuma a gane cewar bayanansa a zahiri na gaske ne domin yana so ya tabbatar da cewa ƙasar ta wadatu akan samar da ayyukan yi samun abinci da bunƙasa cinikayya da tattalin arziki na al'umma ta hanyar bunƙasa sha'anin noma da kuma masana'antu ko cinikayya
to strengthen the manufacturing sector we are going to spend 75 billion
ya ce domin ƙarfafa sashen masana'antu za mu kashe naira biliyan 75 tsakanin watannin na Yuli da kuma Maris na shekara mai zuwa domin burinmu shine a baiwa masana'antu 75 naira biliyan 1 kowacensu ta yadda za su bunƙasa su samar da ayyukan yi kuma su samu riba wurin yaƙi da talauci da rashin aiki a Najeriya a kaso kashi 9 cikin 100 na ruwa da za a caja a bashin kuma za a ba da watanni 60 wanda za a yi tsarin da za a biya
maximum of 60 months repayment for long-term loans
da yana magana akan samar da abinci wanda shine aka fahimta ya zama babban lalura a cikin Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce
in short and in immediate terms we will ensure stable food are available and affordable
a cikin dan karamin lokaci da matsakaicin lokaci za mu samar da abinci mai rangwame inda tuni na ba da odar a fidda ton 200,000 daga rumbun aji abinci a farashi mai rangwame ga al'ummar Najeriya da kuma takin zamani da iri da abubuwan da manoma ke bukata ton 250,000 domin tabbatar da cewa tsarinmu na samar da abinci a Najeriya ya yi tasiri
committed to our food security agenda
jawabin da na Bola Ahmed Tinubu ya taɓa fannoni daban-daban har da maganar samar da motoci da tallafi ga ɗalibai da kuma ƙara albashi ga ma'aikata da sauran bukatun ƙasa domin tabbatar da cewa an samu zaman lafiya da wadata da Najeriya za ta iya ci gaba ba tare da barazana da fitintunin da ake gani sun kunno kai ba yana mai ba da tabbacin cewa lallai waɗannan matakan da gwamnati za ta ɗauka za su kawo zaman lafiya da wadata a Najeriya da kuma tabbatar da cewa ƙasar Najeriya ba ta ci gaba da durƙushewa a hannun waɗansu 'yan tsiraru masu azurta kansu domin karya darajar Najeriya ba. Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa masu haruka da dai a shagali ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai a gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba rahoto na musamman.
A Afirka ta yamma, kungiyar ECOWAS wato CDAO ta gudanar da taron gaggawa a hedikwatar ta da ke Abuja babban birnin Najeriya don tattaunawa game da juyin mulkin da sojoji suka yi a Niger inda suka hambare gwamnatin shugaba Bazoum daga karagar mulki. ECOWAS ta ce za ta dakatar da duk wata hurɗa da Niger, kana kuma ta ba da umarnin yin amfani da karfin soji idan ba a maida zababben shugaban ƙasar Niger bisa karagar mulki ba a cikin mako guda. Cikin takaitaccen jawabinsa a wajen taron.
Distinguished ladies and gentlemen, the essence of African unity and solidarity is hereby reaffirmed. Our unwavering commitment to democracy, peace, and prosperity is here resolved. Throughout our deliberation, we have recognized that the challenges faced by Niger are interconnected with the broader issues affecting our region. As African leaders, it is our shared responsibility to foster stability and progress, placing the well-being of our people at the forefront of our endeavors.
Shugaba Bola Tinubu wanda kuma shine shugaban na ECOWAS ya ayyana taron gaggawan da cewa tabbaci ne na haɗin kan ƙasashen Afirka da goyon bayan junan ƙasashensu a muradinsu na ganin ɗorewar mulkin demokuraɗiyya da kuma zaman lafiya a yankin nasu. Ya ƙara da cewa a koda yaushe za mu kasance ne tare da al'ummominmu cikin ƴanci da bin dokar ƙasa, ba wai ta hanyar yin amfani da bindiga ba.
Africa has come of age. We reject coup and interruption to constitutional order.
A yau nahiyar Africa inji Bola Tinubu ta kai wani babban matsayi inda ba za su yadda da juyin mulki ba wanda ya saba wa tsarin dokar ƙasa. A ƙarshen taron, wakilin murya Amurka a can Abuja Umar Faruk Musa ya zanta da wakilin labarai a fadar shugaba Tinubu Abdulaziz Abdulaziz don jin ƙarin bayani game da abubuwan da aka tattauna wajen taron.
Babban abin da shi wannan taro na shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma ya cimma shi ne sun ɗauki matakai da na ɗaya dai sun yi Allah wadai da wannan juyin mulki da aka yi a ƙasar Niger, sannan kuma an ɗauki matakai da dama domin ganin an koma yadda ake an dawo da halsasshiyar zaɓaɓɓiyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a jamhuriyar Niger. Babban ɗaya daga cikin abin da aka tsayar da aka cimma shi ne ba wa su sojojin da suka yi wannan juyin mulki wa'adin kwanaki bakwai akan cewa lallai su soke wannan tsari da suka fito da shi na su koma bariki su bar shugaba Muhammad Bazoum ya ci gaba da gudanar da mulki kamar yadda tsarin mulkin Niger ya aiwatar, ko kuma su fuskanci tsauraran matakai ɗaya kuwa har da barazanar ɗaukar mataki na soja. Kuma kafin dai wannan cikar wa'adin akwai matakai da aka ɗauka na nan take wanda ya haɗa da rufe iyakokin ƙasar Niger, hana zirga-zirga, tsayar da cinikayya tsakanin Niger da ƙasashen Afirka ta yamma, tare kuma da dakatar da zirga-zirgar jiragen sama na Niger ta hana su ratsawa ƙasashen na sauran ƙasashen Afirka ta yamma, ko kuma wani jirgi ya bi ta ƙasar Niger, ma'ana dai an rufe sararin samaniyar ƙasar Niger din. To duka dai waɗannan su ne kaɗan daga cikin matakan da aka ɗauka domin ganin cewa an yi wasu waɗannan masu juyin mulki wata babba alama ta cewa lallai ba a maraba da wannan abu. Kuma kamar yadda shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya faɗa, dole ne ƙasashen Afirka su dage su tsaya a bayan shi shugaba Bazoum tare da tabbatar da cewa su waɗanda suka yi juyin mulki su sani cewa Afirka yanzu ba ta maraba da juyin mulki. Abinda ake yanzu kamar yadda ake a ko'ina a duniya shi ne a yi halastacciyar gwamnati ta hanyar zaɓe na demokuraɗiyya.
To amma baka gani yana yiwuwa sojojin nan su bijire, domin na ga sanarwar da ake cewa sun bada tun jiya da shekarar cewa kada a yi tunanin cewa za a afka musu da sojoji domin zai iya kawo fitina a cikin kasar ba karama ba.
To ai babu wanda yake san dama a kai ga haka, wannan mataki ne na idan ta kure. Amma abinda ake so shine su da kansu su yi karatun tana su su kuma amince su yi abinda ya dace, ma'ana su bar gwamnatin mulkin demokuraɗiyya ta Nijar ta ci gaba da kasancewa. Ba wata bayanan da za su iya yi domin wannan mataki ne da dukkanin kasashe suke goyon baya da ma duniya gaba daya. A taron ne na yau akwai wakilci daga duk kungiyar haɗin kan Afirka da kuma manyan kasashe irin su Faransa da Amerika da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya da sun halarci wannan taro na yau da aka yi Abuja.
Malam Abdulaziz, jami'in yaɗa labarai a fadar shugaban ƙasa a hirarsu da Umar Faruk Musa. To waɗannan matakai dai da ita ECOWAS wato CDAO ta ɗauka ya janyo damuwa a zukatan akasarin wasu daga cikin 'yan ƙasar ta Nijar. Hakan ne ma ya sanya wakilin muryar Amurka a can birnin Yamai Sulaiman Mani Barma ya zanta da wasu daga cikin 'yan ƙasar don jin ra'ayinsu game da wannan lamari.
Shugaban jam'iyyar PNP dai a kalkasa dan takara a zaben shugaban kasa na 2020 din Tunukar Alhassan ya nuna fargaba a game da mummunan tasirin da abin ka iya yi wa rayuwar al'ummar wannan kasa.
Nijar ba ta iya jimirin takunkumi ko na kwana guda ne ba na sati guda ba. Allah ya sani. Kungiyar CDAO wanda ke jagorancin ta Tinubu no president kin Najeriya, to saboda Allah in aka ce an liƙe frontier kin mu da Najeriya waggano mu, in aka ce Najeriya ta cire mana lantarki waggano mu, da harkokin banki sojoji da su da iyalinsu babu wanda ke da incin fita, babu wanda ke da incin shigowa. Biyan ma'aikata da ka gani ana biya Nijar da sojojin da kansu da ake taimakon kasashen waje ne, ha ba nan cikin Nijar bane muke samun kuɗi da wani taimako na cimaka da magani wannan da kake gani duka kasashen waje to duka wannan an ruhe.
Jigo a jam'iyyar Modal Lumana madagar kawancan yan hamayya Muhammadu Meduka na ganin matakan na shugabannin kasashen ECOWAS sun yi tsauri.
Ni a tunani na ita CDAO ba su yi tunani ba sosai, sai mu ce ma ita ga CDAO kungiya ce wadda ɗaya ka shugabannin kasa ba na al'umma kasashe ba, don haka wannan bai ba ko mutsiyar zaratin.
To sai dai ɗarajin kare haƙƙin demokuraɗiyya Abdi Idi na da shakku kan tasirin wannan yunkuri.
Takunkumi ana iya yin takunkumi, amma matsalar abubuwan na suka kwatanta suna iya umfani ma da ƙarfi. Ba a yi shi ba a Guinea, ba a yi shi ba a Mali, ba a yi shi ba a Burkina, don menene sai a Nijar ake yin shi?
Shugaban jam'iyyar akal ƙasa Tunukar Alhassan ya shawarci ɓangarori su bi hanyoyin sulhu.
Abinda nake so gare shi shi bazo, gare su su sojawa don Allah su zamana a dibin menene zai amfani ƙasar nan su yi shi, kuma ga nawa gani abinda zai amfani ƙasar nan shi ne su maido bazon bisa iko, shi kuma bazon kai ya rike su ga zuciya tai, ya bar su ga aikinsu a ci gaba da yin aiki tare da su, saboda 'yan Nijar ne.
Can kuma a birnin Maiduguri kasancewar Najeriya da Nijar makocin juna ne, wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Diyo ya ji ra'ayin wasu daga cikin 'yan Najeriya game da abin da ke faruwa a can Nijar.
A ra'ayina dai wannan abin da ya faru kawai mu zamu musu fatan alkhairi ne, wato su wanda suke Nijar su suka san inda abubuwan da yake damun su, amma mu anan mun san cewa ba ma son a ce yau an yi juyin mulki don saboda komai zai koma baya. Daman ga talauci, ga kuma insurgency, ga wane ne kuma tashi rana ɗaya kawai a ce an yi juyin mulki komai su zai tsaya tukunna, ba wani ba zai gaba ba zai baya ba sai lokacin da su sojoji suka gama iya shirye-shiryen su.
Juyin mulki Nijar ya riga ya faru, sai dai ana musu fatan alheri, Allah ya kawo musu sauki.
Malam, a gaskiya in an ce wahala a tsakanin Nijar da Nijar, ni zan iya ce maka Nijar ta fi wahala, don in ka duba Nijar ai karamin waje ne.
Su dai sojojin da suka yi juyin mulkin ba su ce open ba a hukumance game da wannan lamari, amma dai tun da farko sun nuna cewa duk wani mataki na yin amfani da karfin soja a kansu za su kare kansu. Sani Shaibu Malafashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malafashi da rahoto na musamman, yanzu lokaci ne na labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya ta mata da ake fafatawa a ƙasar Australia. Hakan ko ya biyo ne bayan kunnen doki da 'yan Super Falcons ɗin suka yi da takwarorinsu na ƙasar Ireland ba wanda ya zura ƙwallo. a wasan karshe ta matakin rukunin su na biyu da sanyin safiyar yau Litinin. Sakamakon wasan ya baiwa Najeriya jumlar maki 5 inda ta zo ta biyu a rukunin bayan da mai masaukin baki wato Australia ta lallasa Canada wace tuni ta yi wa Jerrod a gasar. Ita ma kasar ta Ireland ta fice da makin ta ɗaya tilo da ta samu karon farko a gasar a wasan nata na yau da Najeriya. Najeriya wace ita ce mafi kankantar matakin ta maula a cikin rukunin. Kiris ya rage ta kafa tarihin kasancewa kasar Afrika ta farko da ta zo ta ɗaya a rukuni. Sa'ad da Uchenna Kanu ta cinna kwallo daga zuwa ragar Ireland, to amma mai tsaron gidan kasar Courtney Brosnan ta tura kwallon. Najeriya za ta fafata da wadda ta zo ta ɗaya a rukunin D a birnin Brisbane, wadda ka iya kasancewa kasar Ingila idan har ta yi koda kunnen doki da China a gobe Talata. Kawo yanzu dai Najeriya ce kadai ta sami tabbacin tsallakewa zuwa mataki na gaba na gasar cin kofin duniya daga cikin kasashen da ke wakiltar nahiyar Afrika a gasar, domin kuwa tuni da Zambia ta fice daga gasar bayan ta kasance ta uku a rukunin A, inda kasashen Japan da Spain suka tsallake. Afrika ta kudu da yanzu haka ke da maki 1 da wasa 1 da ta rage a rukunin G, tana buƙatar samun nasara tare da fatan Italiya ta sha kashi domin ta sami tsallakewa. Haka ita ma Morocco tana buƙatar samun nasara kan Colombia da yanzu haka ke jagorancin rukunin H, tare kuma da fatar matsala ga Jamus don ta sami hayewa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea ta Ingila ta cimma matsayar wata yarjejeniya da hukumar ƙwallon ƙafar Turai ta UEFA, wadda za ta sa ƙungiyar ta biya tarar zunzurutun kuɗi har dala miliyan 11, wato kwatankwacin kimanin naira miliyan 900. Hakan ya biyo ne bayan wasu kurakurai da aka samu kan hada-hadar kuɗaɗen ƙungiyar a lokacin tsohon mallakinta Roman Abramovich. Duk da yake haɗakar kamfanonin Todd Boehly da Clear Lake Capital sun saye ƙungiyar daga Abramovich a watan Mayun bara, to amma sun gaji wasu matsaloli tsakanin ƙungiyar da hukumar ta UEFA. An kakabawa Abramovich ɗan ƙasar Rasha takunkumi kan alaƙarsa da shugaban Rasha Vladimir Putin da ya kai mamaya kan Ukraine, to amma kafin nan UEFA ta ce ta gano wasu matsaloli na rashin ba da cikakken bayanan kuɗaɗe da hada-hadar ƙungiyar kamar yadda doka ta tanada. Yanzu haka hukumar ta UEFA ta haramtawa ƙungiyar Juventus ta ƙasar Italiya fafata gasar Europa League ta wannan kakar wasanni sakamakon irin waɗannan matsaloli na Chelsea. To sai dai UEFA din ta ce sabbin mamallakan Chelsea din sun tuntuɓe ta, sun kuma kai kansu inda aka sasanta cikin tsanaki da ruwan sanyi. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
To madalla a gaida na Sanyin na da labarin wasanni masu tsaro, da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Wani rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar a yau Litinin ya bayyana cewa adadin masu shan taba yana raguwa, yayin da ƙasashe da yawa ke aiwatar da manufofi da matakan shawo kan annobar shan taba sigara a duniya, wanda ya nuna cewa ƙasashe na samun ci gaba wajen daƙile shan tabar. Sabbin bayanan sun nuna cewa amincewa da kunshin da hukumar ta WHO ta fitar shekaru 15 da suka gabata na matakan sarrafa taba sigari ya taimaka miliyoyin mutane wajen kaucewa illolin shan tabar. Matakan waɗanda aka ƙaddamar a shekara ta 2008 sun yi kira ga gwamnatoci da su sanya ido kan manufofin shan taba da rigakafin kare mutane daga hayaƙin taba, da ba da taimako don barin shan taba, da kuma gargaɗin mutane game da illolinta da tilasta hana tallace-tallacen taba da kuma ƙara mata haraji. Rundunar sojin Nijar da ta kwace mulki a makon da ya gabata tare da hamɓarar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Muhammad Bazoum, ta zargi gwamnatin hamɓararren shugaban ƙasar da baiwa Faransa izinin kai hari a kan fadar shugaban ƙasar domin ƙoƙarin kuɓutar da Bazoum.
To masu sauraro, da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu kuwa madadin Zarawa Fage da ta karanto labaran duniya, da Mr. Des zai ba da umarni, da ma injiniyan namu. Hawa Sharif ke muku fatan alheri da fatan zamu kwana lafiya. Sai da safanku.